tiba-tiba diceritakan begini bercerita orang apa sah dan apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda namiji yake iya kafawa mace sharadi idan zai aure ta, ya kafa mata dokoki yayin da zai aure ta. Ita ma mace tana da haƙƙi a matsayin ta na matar da za a aura, ta ce tana son kaza ba ta son kaza. An gane abin da yake faruwa yanzu, wato yawan ku ne yake ba ku tsoro, da kuma dadewar wasu a titi ba su yi aure ba yake ba ku tsoro, shi yasa kuke sallama kawukan ku, ba ku iya bude baki ku faɗi buƙatar ku abin da zai inganta rayuwar ku. Ilimi larura ne a rayuwar ƴa mace, dole ne kamar yadda abinci yake larura ne, abinci larura ce, to ilimi ma larura ne. Duk mijin da zai aure ki ya hana kiki je ki nemi ilimin addinin ki, to me amfanin auren? Babu amfani. Ina fatan kuna fahimta. Da haka daidai ne ki gaya masa zan aure ka, amma fa ba za ka hana ni zuwa Islamiyya ba. Zan aure ka, ba za ka hana ni neman ilimin da zan san addini na ba. Wannan ba laifi ba ne. In ya yarda bismillah, in bai yarda ba ya furuwa gudu, Allah zai kawo wani masoyi. Amma wannan rayuwa da mace take zaune, ki ta tura ƴaƴanki Islamiyya, ki ta tura ƴaƴanki boko, su suna tafiya zai su karatu, ke kuma kina zaune babu ilimi ba karatu, to ƴaƴanki su kadai aka ce su nemi ilimi, ke ba a ce ki nema ba? Wannan ba daidai ba ne, wannan kuskure ne. Da haka lalle ne ku rinka neman ƴancin ku cikin hikima. Kawai mutum namiji ya zo ya aure ki, shi ne yake da dokar da zai faɗa, ke ba ki da uzuri, ke ba ki da choice, ke ba ki da zaɓi? Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Ki faɗa duk dokar da bata wuce ta saba wa dokar Allah ba, ya halatta ki faɗa. Allah ya gyara da mu. Na'am.
Ko kuma mahaifiyar ko kuma mahaifin.
Ita mace idan aka yi mutuwa aka barta da ƴaƴa riƙo kala biyu ne, akwai reno, reno ba wanda ya fi cancanta ya reni ƴaƴa in ba uwa ba. Akwai kuma ɗaukan nauyi da kulawa, ɗaukan nauyi da kulawa a matsayin mace wacce take mai rauni ba za ta iya ɗaukan nauyin ƴaƴa ba. Da haka dangin ubansu su ya kamata su kula, musamman idan suna da hali kuma suna da iko. To idan abin da ya shafi rike ƴaƴa ne, abin da ya fi dacewa a bar wa mace ƴaƴanta a hannunta, a ci gaba da kulawa da ƴaƴan, ana ba su ci da sha da kuɗin makaranta, sannan a samu mai tsawata musu. Shi ya fi alheri da a kwashe ƴaƴan mace daga hannunta a je a kai su wajen wata macen. Yanzu misali mijinki ya mutu, akwai ƴaƴanki, sai dangin miji sai su zo su kwashe miki ƴaƴa gaba ɗaya, sai a ce ke ba za ki rike su ba. Wataƙila ke ƴar talakawa ne, wataƙila a'a, wataƙila ana ganin za ki aure, a'a wataƙila ba a garin kike ba, a'a wataƙila kaza, sai a kwashe. An raba ki da ƴaƴanki, amma za a kai su wajen wata mata wadda ba uwarsu ba. Ya za a san tarbiyya ta samu? A'a, me ya kamata a yi? A sama miki gidan zama, ki ci gaba da kula da ƴaƴanki har ki aure. In kika yi aure sai a canza shawara, sai a kai su gidan babbansu ko gidan ɗan uwan ubansu. Amma matuƙar mace tana raye, to ita ya kamata ta kula da ƴaƴanta, su zauna kusa da ita. In taimako za a bata, a rinka taimaka mata tana tare da ƴaƴanta. Amma a zo a kwashe miki ƴaƴa. Yanzu wata mata na san kes ɗin, tana garin nan ba bata nan ba, tace an kwashe ƴaƴan gaba ɗaya, wai an kai su wani gidan, ita kuma tana zaune a gidan gado ita kaɗai. Me yasa aka kwashe? Wai saboda kada a rinka turo mata kuɗin abinci ta samu abin da za ta ci, ko ta samu abin da za ta ɗiba a ciki. to ya za a yi wata matan da ba uwarsu ba ta kula miki da yaya yarin yake budurwa biyu uku hudu matar babban su ita za ta kula da su ke kuma kina raye ko baki aure ba inda kin yi aure kin koma wani gida wannan da akwai uzuri amma baki aure kina raye ba ke kamata ki kula da su kuma su dangin miji su ci gaba da ciyarwa da shayarwa ko kuma su rinka bada kudin ke kirin da daukar nauyi kina kula wallahi wala na
shima ayyukan kali da iyaye mata uwa wasu take ne kaushin rai ana zai yi tsiwa da rashin yabawa a fika bin da aka yi
Dabi'a ce mara kyau uwa ta zamanto mai la'anta manzo Allah ya hana mu zamanto masu tsinuwa masu la'anta kuma muku sani ba bakin uwa kaifi ne da shi bakin uwa tana fada mala'iku suke rubutawa Imam al-Bukhari ya kawo hadisi a cikin al-Adab al-Mufrad cewa Allah yana gaggawan karban addu'ar uwa ko uba addu'ar sharri ko alheri akan yayansu dan haka ki daina la'anta ki daina zagi ki daina batanci ki daina fada mummunar magana zaki ga abin da zai same ki ke dai Allah ya tsine miki albarka ke dai ba zaki albarka ba zaki je ki aure mijin da wallahi sai an saka mini irin waɗannan maganganu mala'iku suna amin amin lokacin da yarki za ta je tana cin azaba a gidan miji kina cikin kabari in an baki labari ba za ki ji dadi ba dan haka hakuri ya kamata ku yi kukan nan masu hakuri ne yanzu ni duk wa'azina ba zan iya rike jariri ba ba zan iya rike shi ba wallahi in an bani shi duk inda ya dan mintuna kadan zan ce ke uwa zo ki karbi kayan ki amma ku zuciyar ku Allah ya ku yaro karami in yazo da ya zauna kai masa wasa minti dai minti biyu in ya takura maka kai ka ce tafi wurin mamanka ke ko in kina kitchen yana binki in kina sallah yana binki in kina cin abinci yana binki in kin je ban daki ma yana kofar ban dakin yana jiran ki fito haka Allah yake kuna iya jurewa to shine kullum muke fada raba uwa da ƴaƴanta ba karamin abu bane abu ne mai muhimmancin gaske ku gane akwai hadari a kansa dan haka dan Allah ki fada alheri akan ƴaƴanki kar ki fada sharri akan su saboda bakinki Allah yana karban addu'a saboda wahalan nakuda da kika yi wahalar shayarwa da kika yi da aka magana ki akan da yana da karfi ku yi wa yayanku addu'a alheri kar ku musu addu'a sharri na ku
tace miji da tun da ta aure shi tana da biyu kenan in kawo shi mata ta ba shi hakuri ta ba shi hakuri ta yi magiya amma ya yi kuskure ta menene mafita tace shin akwai wata azaba da Allah ya tandawa maza masu irin wannan hali
ai kwarin kuwa yanzu kun ga irin wannan ka gani Malam Usman shi yasa kuka turo mun takarda kuka sai da ni duk akwai irin waɗannan matsalolin wato jaka-jaka ni ban san me yasa ba ko malamai ne ba sa wa'azi akan wannan abu ko hudubobin mu ne na Juma'a ko wa'azukan mu ne an manta da waɗannan abubuwa wato zaluncin da wasu maza suke wa mata ba hankali bai dauka ba zalunci ya fita hankali yanzu kun ga wannan gashi ba mu san ta ba rubutowa ta yi ba to wallahi irin wannan namiji ya aure ya kaurace wa mata is uncountable bai zai irgu ba to kaji anan din mu akwai su da yawa wai yanzu yayin da maza suke yi na farko dai ga bakin cikin ya miki shi ya sannan kuma ya guje miki ya kaurace miki kuma ni mamakin da nake yi matar da za a aure ta a kaurace wa ƴar uwarta kuma ta zo tana tafi tana murna ayya 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 ki shafa wa kanki ruwan sanyi wannan mijin da yake da wannan dabi'ar wallahi gobe sai ya biki ke ma ki daina dariya akwai ranar kuka ki daina murna akwai ranar bakin ciki kin rike mijin wata kin rike wa wata miji shekara guda kin ci rabanki kin ci hadda na haram tunda yana son ki da kin gaya masa gaskiya baban ummi ina da haki akan ka yar uwata tana da haki ya kamata ka ringa zuwa mata dakin ta ka ringa zuwa mata gidanta ƴaƴanta su ringa ganin ka kada mu yi abin da zamu shiga fushin Allah baban ummi dan Allah ka taimaka mini ni in kai mun wannan ka biya mun bukata amma munafikan mata munafikan kishiyoyi marasa tsoron Allah da su ake hada baki ake cutan yan uwan su mata ya kamata ki zama mai kishi kina damace yaya miji zai kauracewa matarsa bila sabab ba tare da wani sababi ba kuma ke kina masa kimfida mai kyau zaki iya kin ci girkin wata haram ne ya kamata ki sanar da shi sannan shi kansa namiji duk wanda yaje ya kwana a gidan matar da ba girkin ta ba wallahi sai ya bada amsa ranar tashi alkiyama idan akwai uzuri ya kamata ya miki uzuri iyakacin damar da aka bawa miji ya kauracewa mace wata daya shine annabi yayi a gidansa dan ladabtarwa amma in ya wuce wata daya ya wuce ga'ida da aka shawara anan shine kina da iyaye yana da iyaye kina da yan uwa yana da yan uwa kina da wali yana da wali kar ki bar bakin ciki ya kashe ki ki je ki ga yawa iyayenki ki ce a kira shi ya faɗi duk abin da na masa na laifi na yadda zan karba zan gyara a kira shi idan wani abu na faɗa wanda bai ji dadi ba yayi hakuri ya dawo ya ci gaba da rayuwa ɗan uwata ta zauna lafiya ni ma zauna lafiya amma ba bayani ciru ke baki da iyaye ke ba kike da masu bi miki kadu idan duka babu ki nemi wani malamin addini da kike ganin mijinki yana ganin mutuncin sa ki kai masa kuka ya kira mai gidanki a zauna da shi akan teburi na fahimta a dawo miki da girkinki dan abun yayi yawa wallahi Sheikh Usman akwai matar da ta kira ni kun san shekara nawa ya kaurace mata shekara 20 ban taba ganin bala'i irin wannan ba nace hajiya tace wallahi shekara 20 ciwo ko rashin lafiya tace lafiyar sa kalau shi kan tattarewa ma ya bar garin gaba daya an yi aiko takardar saki yayi ɗan uwa kuma karki abun kunya kun tara yaya yanzu ki zo ki kai shi kotu ai bai ba dadi a zo a ce yarki a ce ubanki uban ɗan uwarta ta kai ubanta kotu tace akan haka suka danne ne shekara 20 dangin ba su iya mun maganin matsalar ba nace ki hada kayanki sai dai ganki a garin da yake din kidira kidira kawai wallahi malam kuciya jiya din nan wata baiwar Allah sai da ta kira ni tace malam na rasa menene wa mijina tunda yayi aure wallahi malam sai ya kwashe wata biyar shi da bai zo waje na ba tace da mun yana wani gari ina wani gari dai sai tare da amaryar a can to a ka'ida yana zuwa duk wata sau daya sau biyu tace na tattara na je na same shi a can dan nayi maganin tiya tace ka san ko da naje din baya bani kwana sai dai zo da ranar mu ta hira da shi ya kama an tauni zan tafi ina za ka zai tafi can da rababbe fitinanne ba tsoron Allah dan haka wannan baiwar Allah tana bukata a taimaka mata da addu'a ku daga hannu Allah ya dawo mata da mijinta Allah ya dawo mata da mijinta idan kuma ke ne kike da mummunan hali ki gyara halinki dan ke din ma ba mamaki kina da wani abin da kika yi amma dai duk abin da kika yi kauracewar yayi yawa shekara guda bai ba akwai wanda tace shekara 7 ta kawo min yarinya ofis tace kaga wannan yarinya malam shekaran ta 7 rabona da mijina tun akwai cikin yarinyar na tunda na haife ta bai saki dawa ba sakin ki yayi tace bai sake ni ba cafane ba tace kullun zai bani ma ya guje mi Allah ya sauke ana cutan mata kam sai dai addu'a Allah ya sa su gane Allah ya sa su gyara na malam
shi mutunta ya kasance yana koyi mata abubuwa da suka shafi zamantakewa kuma harkokinsa daga baya sai ta gano kuma cewa ba gaskiya ba ne shin ta ci gaba da bansa haka ko kuma ta same shi a masa wannan mataki
akwai abubuwan da kina da haƙƙi miji ya sanar da ke akwai kuma abubuwan da baki da haƙƙi miji ya sanar da ke abubuwan da ya shafa zamantakewa ku na auratayya a gida tarbiyyar yaya kulawa da yara larurorin rayuwar ku ta yau da gobe a gida wannan kina da haƙƙi ya sanar da ke kar ki ji a gefe kamar misali jiya mun ni wani wa'azi nake faɗa daga cikin kurakuran da ake yi a yau sai uba ya zo ya dauki yarsa ya bayar da ita uwar da ta yi wa ƴar tarbiya ba ta sani ba. Sai dai makota su zo suna taya ki murya murna wai sun ji labarin an aurar da ƴar an ba da ƴarki. Amma ke fa uban yarinyar bai gaya miki ba. An zo tiraka, an zo falo, an zo neman auren ƴarki har ya ba da ita. Amma ke bai gaya miki ba. Ke inda za a neme ki sai ana neman gado da katifa. Ko ana neman gidan wahala. Wannan ba daidai bane, zalunci ne. Ko kuma ki ji kawai an dauki danki an kai shi wata makaranta ba amma sanar da ke ba. Ko kuma wata ta bugo waya take cewa mai gidanta ya dauki iyarta, diyarta ya dauki iyarta, ya dauka ya kai ta wani gida ya bayar da ita fi sabilillahi ba tare da izininta ba. Kawai sai ne ta ga yarinya ana hada mata kaya. Ina za ta? Ai ubanta ya kyautar da ita. Tace iyata da nayi na gudanta na gama wahala, ya je ya bayar da ita ga wata wayyarsa ko wata kanwarsa ba tare da ya tuntube ni ba. Yanzu wannan addini ne, wannan musulunci ne, wannan shari'a ne, wannan rashin adalci ne da son zuciya. Abubuwa da yawa da maza suke yi waɗanda ba daidai ba. To amma kuma abin da ya shafi harkar kasuwarsa, harkar aikinsa na gwamnati, harkar abin da yake samu, da harkar abin da ya mallaka, da wani san wannan yana da kyau ya sanar da ke. Amma in bai sanar da ke ba, Allah bai zai kama shi ba, saboda ba mamaki baki da sirri, ba mamaki baki da kulawa. Sannan kuma amma yana da kyau sanar da ke saboda mutuwa ko rayuwa. Wallahi akwai abin da mutane suke ba sa kyautawa, wanda ya sa kaga mata suke yanzu wani mutum zuwa ya je aure a wata kasa, ko Australia ne ko wata kasa ne shi kasar Turawa, yana zuwa yana business, amban attajiri ne, kawai sai ya je aure a can. Bai gaya wa matansa na nan ba, kawai idan ya je yana da matarsa kuma yana da kamfanoni a can, kamfanoni, sai ya je wata ɗaya wata biyu sai a ce ai Alhaji ya tafi business. Da ya je ya aure ya tara yaya a can, yara suka girma, mata ta haihu ita ma ta zama gwamnati, nan ma kuma yana da yaya. Kwatsam wata rana ya dawo nan sai mutuwa ta kama shi, ya faɗi ya mutu bai faɗa ba. Irin wannan tunani da maza suke yin abubuwa ba sa gaya wa matansu ba daidai ba ne. Ita waccan mata ta ji labarin mijinta ya faɗi ya mutu, sai ta ɗebo ‘ya’yanta da ita kanta jirgi guda suka taho sun zo ta’aziyya. Da ta zo ba a santa ba, ba yayansa da ya santa, ba ƙannansa da ya santa, ba matansa da ya santa, da haka sai zama maƙi. Ta gama a karɓe ta ba, ta ce ita ta zo gaisuwa ne, ita fa matar wannan wanda ya mutu ne. Suka ce kamar yaya matarsa? Sai faɗa ƙarya kike yi, wallahi ƙarya ne, kaza kaza kaza, ta zo cin gado ne kaza kaza. Ta ce a, ta ce ku dubi ‘ya’yansa ku kalle shi, sai ga ‘ya’yan sacci. Mala ana kawo mana fatowi, wani wata fatowar an gaya maka mala hankalinka bai zai ɗauka ɗan adam zai wannan abu ba. Akai ta rikici, waye sani ba wanda ya sani. Ƙarya take yi, ta zo cin gado ne, mu ba za mu yadda ba kaza kaza. Ta ce yanzu in bugo jirgin in taho in zo a banza? Ta ce mijina ne wallahi. Suka ce to ba su san ta ba, babu takarda da ya rubuta. Su yanzu sun yi laifi? Ba su yi laifi ba. Ita ta yi laifi? Ba ta yi laifi ba. Waye laifi? Mamaci da yake cikin kabari zai je kuma ya amsa tambaya. Ta ce ba damuwa, ina masa addu'a, Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama. Ga ‘yan uwanku, ga danginku. Ta nuna ‘ya’yanta, ta ce ta nuna sauran ‘ya’yan kishi, ta ce waɗannan ‘yan uwanku ne, amma zan koma da ‘ya’ya na ƙasanmu. Ta ce kuma yana da kamfanoni guda kaza, da cek-cek ɗinsa da komai nasa daman da suna na yi. Ku riƙe naku ne ma na riƙe nawa. Ta ce haza wasu lamta ta fi. Ta yi laifi? Ai ba ce laifi, tunda ai ba a santa ba. Ta kama hanya ta, me ya faru ba zan gaya muku ba. Allah shiryar da mu, Allah ganar da mu. Da haka ya zaki ki yi haƙuri, ki nemi sulhu, a zauna lafiya, a nemi manya a tattauna da su don a samu warware wannan matsalar, shi ne fa alheri. Wallahu a'lam. Na mu.
Shekara ta 19 da haihuwa ta sannan ta aure wani dattijo wanda ya girme wa mahaifinta, kuma ya sa da shi watanni 10 da aure, amma tana cikin matsaloli. Da zarar ta je ta haɗa gida abin da yake damunta, sai shi mijin da ya fita baki ya girme ta, sai ya je ya faɗa sudah abin da ya fada sai tace tace mata da gaskiya kwanaki ma dukan da yayi ɗan unguwa sau face ta sakai ta sakai police station amma yana zuwa da mota sai labari ya sauya wajen ɗan sanda kuma ga shi mahaifinta ya ce mata idan ta kashe aurenta ba shi da inda zai kashe ta ita kuma mahaifinta ta rasu saboda haka ba ta da wanda za ta gaya wa damuwarta maganin Allah faɗa mini da zai
Malam wata tambayar fa hanyar hidin mutum ya nade ta kuma sai hakuri to kun ga Allah ya sani kullum mun sha fada muna maimaita akwai abinda malamai suka yi rubutu akai sunansa alkafa'a conformity dacewa idan an zo yin aure a rinka duba shekaru a rinka duba matsayi a rinka duba ilimi a rinka duba daraja a rinka duba kaza a rinka duba kaza yanzu ku dauki yarinya yar shekara 10 ku hada ta da wanda ya girme wa ubanta kusan kakanta ai kun san ba lalle a samu tafiya daidai ba da tsohuwar motar da ta shekara 20 ana hawanta da motar da take ta 2020 kaza ai ba dai bane to abinda iyaye suke na kuskure suna aurar da ƴaƴansu ba tare da duba da dacewa ba kuma nayi lecture mai zaman kanta dangane da illoli da suke tattare da daukan karamar yarinya mai karamin shekaru a hada ta da tsoho da tito ba haram bane idan yanzu ya aure ta in ta yadda ta amince amma fa akwai matsaloli masu tarin yawa kadan daga cikin su galiban ba su da lafiya kun dauki ƙarku ne kun ba wa wanda bai da cikakken lafiya da wahala mutum ya kai wannan shekarun ba a raba shi da ɗaya daga cikin cututtukan nan ba ko hawan jini ko ciwon suga ko ciwon zuciya ko ciwon kafa ko kaza in ba wannan akwai tsufa in ba wannan akwai gajiya in ba wannan akwai larurori da yawa sannan gudunsu ba ɗaya bane ba iri ɗaya bane kuma galiban in kun ga an yi wannan aure saboda maslaha ne saboda neman wani amfani ne dan zai yi wahala idan talaka ne tukum a dauki wannan yarinya a bashi a'a an ga ya kusa mutuwa ne bari a bashi yarinyar da in ya mutu za a ci gado kwadayin iyayenki shi ya jawo miki ke ma kuma kika nuna kika yadda kuma yanzu gashi kin zo kin shiga damuwa kwanan nan a cikin fatawoyin da muke wata yarinya ta aiko mana wata biyu da wuce kafin Ramadan sai gashi shekaran jiya muna fatawa sai ta aiko tace malam a taya ta murna ce me ya faru tace wallahi mijin nan tsohon nan da aka hada ta dai Allah ya masa rasuwa wallahi haka yarinyar ta aiko nace subhanallahi wallahi ce a taya ta murna miji na ya mutu daman ta aiko ne ce ai mata addu'a Allah raba ta da shi tace ba za ta iya ba iyaye sun yarda to wannan kuskure ne ya kamata iyaye su rinka gyarawa a ubanki ya ce ba da inda zai ajiye ki ai ya riga ya faɗi dalili idan an sake ki babu wurin zama to ki nemi gidan gogonki ko gidan kawunki ko gidan dan uwanki ai kokari a samu malamai a tattauna da su ki faɗi matsaloninki in ba za ki iya haƙuri ba to ki bayani ko a nemi alƙali ya neman miki yaki duk da cewa al'amura sun lalace tunda dai yana da abin duniya ke dai lamarin ki sai dai mu taimaka miki da addu'a kawai in za ki iya haƙuri ki haƙuri ki je ki ta bin sa a haka da dadi ba dadi ke kan kuma kaddara ki haka ta fado idan ba za ki iya ba to ki tashi kuma ki ta roƙon Allah ki ta addu'a Allah ya kawo miki ƙarshen abin cikin sauki da kwanciyar hankali ki nemi taimakon malamai da suke iyayenki suna ganin darajar su a tattauna da su a neman miki mafita sannan kuma ki yi wa babanki uzuri watakila talauci ya sa ya miƙa ki in an sallamo ki kuma babu dakin kwana a gidanku ko babu abin da za a ciyar da ke wannan ma matsala ne da ya kamata a duba Allah ya gyara mana na'am
tace mutum da ya kasance yana da kula-kula-can mata tace ta sha kama shi kuma sai ya kai mata rantsuwa da Allah da alƙur'ani cewa ba shi da wata alaƙa da su iyayensa ma sun taɓa kama shi da wata wanda ya fasikanci da ita kuma suka raba su ita hankalinta ya kasa kwanciya da shi ta ci gaba da zama da shi ko ta gwada shi
daga cikin tashin hankalin da mace za ta girbar wa kanta idan ta kuskure ta je ta auri miji mai neman mata gaba ɗaya rayuwarki cikin bakin ciki ne ah matar halal ma kina kishi da ita baki yadda ba ya ƙara aure ballantana matar haram ta halal fa da Allah ya ce yayi kina cikin bakin ciki ba kiya iya bacci saboda ya kara aure to ina ga ina bin matan banza a waje to matsalar ku yawanci ba ku bincike ku nan da nan ake yaudara ku mata kuma dole ne yanzu zamani ya kai ga sai an bincike mutum dakkarsa da wajensa kafin auren shi daka Allah ya jarbe ki da miji mai kula ku ta can mata tunda ke kina da hujja kina da dalili kin tabbatar yana yi abu nabi iyayen da suka haife shi sun fi kowa son su a duniya sun tabbatar yana da wannan mummunan dabi'a to me kike nema kuma ɗayan bi ne ko dai ki hakura ki zauna ki tai mai wa'azi ki ta ja masa kunne ko wataƙila Allah zai sa ya gyara da addu'a ku ta zama a haka wataƙila ya tara miki ƴaƴa ba mamaki kina kula da ƴaƴanki kina masa addu'a Allah ya shiryar da shi gare ku gaba daya kada ya girban muku tsiya dan duk uban da ya nemi ƴaƴan banza ya nemi ƴaƴan wasu to shi ma sai an nemi nasu ƴaƴan matar da ta bar mijinta yana neman mata ki tabbatar ke ma in ba kin yi da gaske ba ya saya wa ƴaƴanki wannan sai an zo an nemi naki ƴaƴan saboda ai naki ƴaƴan ba su fi ƴaƴan makota da yake nema ba sai dai kawai in Allah ya taimake ki karfin addu'arki da karfin tarbiyyarki wataƙila Allah ya tausaya miki ya bar masa bala'insa a karan kansa dan haka ya tabbata yana yi iyayen sun tabbata to me amfanin rantsuwarsa ta banza dama haka suke zai iya rantsewa ya tada hankali ya ta bala'i ya ta masifa amma gobe zai koma sannan abu na biyu ina ba ku shawara ku daina duba wayoyin mazajenku duk wacce take son zaman lafiya ta daina bincika mijin wayoyin mijinta shi kashi in ana in yana rufe yana lullube ba a san da shi ba sai a zauna lafiya ki ci abincin ki har da su da hannu dan baki san kashin ba yana daki amma in dai zaki bude wayar miji a yau ina tabbatar miki kuma zaki ga bakin ciki zaki ga tashin hankali zaki ga damuwa da yawa daga cikin mazaje sai wanda Allah ya kubutar sun fada cikin wannan ibtila'i da wannan jarrabawa wani neman sa ake ba shi yake nema ba wani abokane ne suke tallata masa ba shi yake ba wani kuma shine fitinan nan kansa wani ma kawayen ƴaƴansa mata yake nema kawayen ƴaƴan nasa mata suke kawo kukansa wajen ƴaƴansa mata cewa ku gaya babanku ba gaskiya ya takura mu ya daina mun magana duka wannan abu yana faruwa sai dai Allah ya yi muku kawai Allah ya bada mafita Allah ya ce miki wannan baiwar Allah in ba haka ba kawai ki nemi ya sauke miki ni kullun a fatawata ina faɗa duk matar da ta tabbatar da mijinta yana neman mata ta yi iyayen da za ta yi bai daina ba kuma tana da yadda za ta yi to ta kashe auren kullun ta rabu da shi ya je ya nemi yan iska irinsa ni wannan ita ce fatawata idan kuma akwai yanda za a gyara to a gyara in akwai yanda za a yi hakuri a kubuta daga masifar to a hakura in ko babu ki kashe auren nan burus ki rabu da shi Allah zai canja miki wani bashi ba insha Allah na'am
wannan tana tambaya ta nani da shigar mai al'ada cikin masallaci kuma da mai al'ada ta yin itikafi sai kuma dan shi da mata suke gani
shi zaman wa'azi da sauraron wa'azi ba laifi za ta iya zama amma itikafi yayi tsawo da yawa yi ya dauki kwanaki da yawa in akwai wani wuri a gefe waje za ta iya yi ina fata ana fahimta sannan larura ta mata wannan malamai sun yi magana akan su rutubatul farji suke cewa akwai farin ruwa da mata suke fitarwa akwai kuma danshi da mata suke gani wanda malamai sun tafi akan wannan idan ya zama kullun ne yake zuba kullun to shi baya kare alwala kuma bai zama najisa ba amma in za a yi alwala a wanke shi ina fata ana fahimta amma idan ya zama lokaci ne to sai a rinka wanke shi likita zaki je ya gaya miki na menene akwai infection na ciwo na cuta wannan ba laifi bane akwai kuma na sha'awa da yake zuwa lokaci wannan kuma baya barin alwala ta kare akai akwai kuma na ni'ima na mace wanda Allah ya yi ta da ni'ima ce da ita to sai tayi kokari akwai ƴan abubuwa da ake amfani da shi na zamani ba koran su ake yi ba gaba daya sai dai ƴan dabaru da ake na kulawa da shi da tare shi amma kullun idan zaki alwala sai kin tabbatar kin yi tsarki ki je ki alwala ki sallah koda ko ta kila kina cikin sallah ya sake biyowa wannan bai zai cutar ba wallahu ta'ala a'lam na'am
kici mallan Allah a ja hankalin mazajen ku sun ga empowerment din mu wajen sana'o'i koda a cikin gida ne kuma wani sa'in wallahi ja amma namu ne amma sai sakana mai yin kasuwanci cikin gida ko aure.
Wannan yana da buƙatar malamai masu wa'azi su da wayar da kan mazaje a yau musamman saboda canjin zamani da yanayi. Asalin mace ta zauna a gida ne a ciyar da ita a shayar da ita a dauki nauyin ta a mata komai shine asali kuma da shi suke kafa hujja amma abin tambaya ana iya ciyarwa ana iya shayarwa ana iya daukan nauyi ana iya kaza wallahi akwai matar da tace min yau shekarar ta 20 da yin aure tun kayan lefen da ya mata bai saki dinka mata a tamba ba yanzu wannan namiji zai hana matarsa ta jice sana'a ba za ka iya ba yanzu kai yara ƴan mata ka dai idan an gaya muku zaman taskun da suke a cikin gidajen su ba iyayen su ba sa iya kula da su kuma mun sha faɗa a wa'azi a karatu muna cewa duk wanda Allah ya zarbe shi da ƴa budurwa 1 2 3 a gida to ya bata kulawa sama da yadda zai kula da ƴaƴa maza me yasa tana shiga cikin kawaye tana jin labarin kawaye idan baka taimaki ƴarka kana dan bata kudin kashewa da dan kudin hijabi da kan kudin takalmi da kan kudin zobe da dan kudin kaza ba wallahi za ta je wani saurayi ya rinka bata a waje ta bada mutuncinta a bata dan haka ƴan mata suna rayuwa cikin talauci ta yadda sukan sa su je su nema a wajen samari a waje ai lalata da su dan haka uba ya kula da ƴar budurwa ya rinka bata Allah kalli tana buƙatar kuɗi da zaka bata rinka sayan audugar da zata rinka amfani da shi duk wata ba sai ta zo ta zubar da kunyar ta maka magana ba alƙalli yarinya budurwa ba kaman yaro ne matashi ba tana buƙatar koda tana buƙatar dan abin gyaran jiki tana buƙatar lalle hijabin ta ya tsufa takalmin ta ya kode tana shiga cikin kawaye ƴan mata wataƙila suna fama da ƴan kawaye waɗanda ƴaƴan masu hali ne kuma ana tattaunawa da kawaye wata tana da waya kaza wata ta ce kaza wata saurayin ta ya mata kaza wata uban ta ya mata kaza kai kuma yarka ka bar ta cikin talauci daidai da anko fa da za a yi wa yara ƴan mata wallahi wata yarinyar ta gwammace ta je wajen saurayi ya mata anko uban ta bai sani ba an ba da anko ta 10,015 ta 20,000 ta 30,000 kuma duk ƴan uwa kawaye sun yi kai ba kai ba wannan auren baka mata ba wancan auren ma baka mata ba ta fara fita daga cikin kawaye nan gaba sai ta je ta roka a wajen saurayi ya mata baka sani ba ba daidai bane da haka ya kamata iyayen su rinka kulawa yanzu kamar yanzu katin waya yanzu yarinya budurwa fa karama aka rama kallawa sai kaga tana flashin wa saurayi flashin me yasa bata da kudin kati ubanta me yasa bai mata ba dole ka sa mata dan kati a wayar ta za ta dan rage saboda me ba wai dan a halatta mata ta ta magana da mutane ba amma dan katta bukata da haka ke ma uwa ki mai da hankali akan yarki budurwa ko kuma ta ku taimake ta ko ta je ta nema a waje idan ta je ta nema a waje inji Fulani suka ce dun tulli abin yayi muni ya zama mummunan abu da haka ku kula da su sama da yadda za ku kula da kowa in ba haka ba za a zo a muku illa yanzu ba zai ce shi bai sai wa yarsa waya ba bai rai sai mata waya ba yana fada amma kuma za ta saurayi sai mata wayar naira miliyan 2 miliyan 3 kuma ta karba tana rike da wayar da ta fita ubanta ta fita uwarta kai kokari ka sai mata yar karama daidai gurgudu daidai hali ba ta alfahari ba kace karki yanda ki karbi wayar wani dan ga taki na siya miki to ba su siya ba yarinyar nan tana jami'a ana tura assignment a WhatsApp ba ta da waya kuma ka tura ta karatun jami'a sai dai ta je ta bi kawaye an turo PDF za a yi assignment ba ta da waya wato ina so iyaye masu tarbiya ku gane zamani ya canja akwai abin da dole sai an yi shi ka kafa doka yarka ba za ta rike waya ba eh ba za ta rike ba kuma ka tura ta jami'ar bayar ko ABU ta yi karatu to an ba da assignment ta WhatsApp group ina za ta je dole ta fi daukin saurayi ya ciro mata shi ya nuna mata ko ya kunna mata tana leƙawa ga ta gashi ba wanda ka sai mata waya ta duba waya ta ba ka ja mata kunni ka sa mata doka ta kula abin da ya kamata kai tunda kai yadda ta je ta yi karatun jami'a tunda kai yadda ta je ta koyo kaza to dole kuma sai ka tafi da zamani amma ka kafa mata doka da haka irin wannan abuwa iyaye sai su rinka mantawa da su sai tarbiyyar su rinka wargazewa tana lalacewa wani kurin a dare ne yazo sai wa yarka waya 700,000 ya lalata maka ya ko waya 300,000 ya lalata maka ya saboda talaucin gidanka da kuma rashin tsarinka da tsananin dokar da ka kafa kuma baka iya kulawa da dokar dole ne ka bata kuɗi in ka tura ta jami'a yanzu uba sai tura yarsa jami'a ni kan ki doki da me ni ni ban da kuɗi kai kuɗin mota zan baki to ka bata kuɗin mota tana da lacce har zuwa al'asar kawayenta sun je kafe ko sun je irin gurin cin abinci na jami'a wata ta sai cake wata ta sai lemo wata ta sai gyada wata ta sai kaza ita kuma ta ka yar budurwa tana ta dabaru ko kuɗin gyada ba ta da shi dan Allah in wani saurayi ya dauki 2500 ya bata ba za ta karba ba iyaye ku ringa tunani sai ka dauki kudi ka bata ka ce ga wannan ko zaki ga wani abin da zaki ci ka fitar da ita daga kaskanci daga kawayenta ka fitar da ita daga roko daga kawayenta to yara mata in ka bude shafin suna cikin kaskanci da tozarta da yawa ana wasa da tarbiya kuma wannan yake kawo lalacewar tarbiyar yayan mu muna fatan iyayen nan Allah ya sa ku ringa ci ku dauki sakon ku kaiwa mazaje shi yasa dai maganar da na faɗa kuyi sana'a ku kuyi sana'a ku sa yayan ku su ringa yin sana'a wata matsalar ko ba a ga ya uba ba kai a ce miki yarinya ta jiji abin da za ta yi Allah ya rufe asiri na'am
tace ba kasance lokacin haihuwa aiki nake mata kuma tana samun matsaloli daban-daban ga yawan yin fari kuma ta je a mata planning asibiti sun ce a aka ta kuskura da yi saboda mahaifarta tana da rauni gashi kuma ta haihuwa da take kula ƴaƴan da aka haifa da take kula da ƙawayensu ta ce za ta koma gida ta zauna ta huta wajen ya ce a'a ta ce to ciwon ɗaukar nauyin yara ya ce a'a saboda
ta da dan Allah ku ji wannan fatawa ku ji wannan tambaya Allah ya jarabe ta da yawan haihuwa uban baya daukan nauyin ƴaƴan da aka haifa ta je ai mata planning an ce akwai larura a mahaifarta ba zai yi ai mata planning ba ta ce ta koma gida ta huta uban yaki ta ce ya kula da ƴaƴan da ake haifa ya ce shi yanzu maganar sabon auren sa ne a gaban sa yanzu wannan dan Allah ya zahiri shi mallan ka ji fata wannan to irin wadannan abubuwan da yawa mata suna cikin su tasku da damuwa shine daman dalilin wannan topic din wannan lecture yanzu wannan mata ina za ta saka ta ki je ki nemi wani planning da zai dace da lafiyarki ko da izinin sa ko ba izinin sa kudin sai dai ya ga shiru kudin ki je ki nemi wani planning da ya dace da lafiyarki in Allah ya so yadda ba za a rasa ba idan na bature bai yi ba ki nemi na gargajiya ki je ki samu manyan mata su gaya miki akwai abin da zaki sha zai taimaka miki lokaci bayan lokaci tunda ba zai dauki nauyin yayan ba ko baki da iko ya zai tura ya zai tara miki nauyi da wahala abin da zaki kenan abu na biyu ki nemi sana'a mai karfi da zaki dinga kula da yayan ki je ki ta haihuwar Allah ya kawo karshen haihuwar in wancan ba zai yi ba ki dage ki nemi sana'a ki nemi aiki da zaki rinka kula da yayanki yanzu ka duba malam Bahaushe na wannan zamani malam Bahaushe malam Bafulata ne ya ki ya dauki nauyin ƴaƴan da yake haifa an masa magana ya ce shi yanzu shirin aure yake karawa saboda inda zai je nemi auren ba a bincike da ana bincike da ba a bashi mata ta biyu ba saboda da ana bincike za a gane baya iya kulawa da ƴaƴansa dan me za a bashi mata ta biyu amma ƴaƴan yanzu daman matan neman kai ake da su da mutum ya zo yana neman aure maza ya fito ta wani bawan Allah wai yana zuwa zance tun ranar farko ya rike sace to yaushe zaka fito ranar farko fa dan bala'i yaushe zaka fito matan yau tallan kansu suke yi neman kansu suke yau idan ka zo kana zuwa hira sati dai sati biyu uban yariya zai zo ya ce to ai mai magana ya fito nema ake a sallame ku ku fita ku bar gidan dan haka maza suke wulaganta mata yadda suka ga dama musamman marasa tsoron Allah a cikin su wannan mata ai mata addu'a Allah ya bata mafita Allah ubangiji ya taimake ta Allah ya kubutar da ita na mal
tace malam tun da zai faɗa maka abin da baka sani ba dan kai da lafiyar ka ko hakokin ka kuma ya baka magani shin boka ne ko malami
dai bi ne dama idan likita ne ai ya karanta ba mamaki in ya baka labari akan lafiyarka da abin da ke damunka likita ne daman ya kware idan malamin addini ne shi ba zai baka labari akan magani ba ba zai baka labari akan ciwon ka ba sai dai shi wanda ya shafi ya karanta a littafi amma duk wanda ba wannan ba to boka ne kenan da haka ki daina zuwa gurin wanda zai je yana baki labari akan cututtuka da abun da suke damun ki na zuciyarki ko malamin addini ne bai isa baki labari akan abin da ke damun ki a rayuwarki da zuciyarki ba bai isa ba yana yin wannan ya shiga layin bokaye kuma bin sa kin yi wa kanki asarar imaninki da asarar salluminki dan maza da ce bakar kafara bima unzila ala muhammadin sannan kuma lam tuqbal lahu salatun 40 layla ba za a karbi sallah ba kwana 40 Allah ya lalanta alamu dai yana nuna wannan boka ne na
sai addu'o'i na neman mazaje na gari masu yawa yawa daga ciki da kuma yi wa mala addu'a wasu kuma suna neman karɓar mala in ya samu dama za su zo takarda a makarantun su na islamiyya kamar ta musulunci
to muna addu'a ga iyayenmu mata da suka rubuto takardu suna neman mazajen kwarai Allah ya aurar da su Allah ya ba su nasara malam ka gani an yi bayanin matsaloli kuma kaga suna dai bukata a yi musu addu'a saboda ba yanda za a yi Allah ya ba ku mafita ki ci gaba da addu'a yanda kike roƙon aljanna haka zaki ta roƙon Allah ya baki mijin zama na kwarai duk wacce ta kuskure ta fada hannun miji ba na kwarai ba za ta sha wahala rayuwar kuma ba dadi kin ji dai yanzu ga yar kuwarki ta riga ta zurma ga haihuwar ba za a kula mata da haihuwar ba ga talauci ba za a taimake ta ba amma mijin hankoro yake yi tunda ya gama gajiyar da ita ta tara masa yaya bari ya karo sabuwa ya dade kara wasu yayan nauyi kan nauyi kin ga waccar wanda mijinta ya kaurace mata shekara guda kin ji waccar wanda mijinta ya kaurace mata shekara bakwai kin ji waccan wanda mijinta ya kaurace mata shekara kaza to a ciki akwai wanda baya bada ci wanda baya bada sha a cikin mazajen nan akwai masu duka akwai masu zagin iyaye akwai masu cin mutunci akwai masu wulakantarwa akwai madan da ba sa kula mamacin ma kula ki ma ba a isa kula ki ba akwai wanda baki isa ma ya waiwaice ki ba kina dai zaman gadi kina zaman kula da yaya duk akwai waɗannan matsaloli a cikin gidajen mata a yau ku yi haƙuri ku kai zuciyarku nesa ba za mu daina gaya muku cewa auren nan ibada ba ne kuma ku nemi yardar Allah da shi amma za mu ci gaba da wa'azi mutane su gyara amfanin waɗannan karatuttuka saboda masu laifi in sun ji su gyara amfanin waɗannan karatuttuka saboda duk wacce za ta aurar da ƴarta ta tuna da hadisin da Nana Aisha take cewa kowane ɗaya a cikinku ta san ko ya san aina yaza a karimata a ina zaki ajiye yarki alhaji a ina zaka kai yarka da sunan aure haka Nana Aisha ta faɗa kowa ya binciki wani gida zai ajiye yarsa da sunan aure ke ma ki sani wani gida zaki ajiye yarki da sunan aure idan an yi wannan wala Allah ya samu sauki nan gane da matsaloli rayuwa ba a raba ta da larurori ba a raba rayuwa da matsaloli amma in akwai hanyar da za a warware to a samu a kubuce a gudu a nemi kuma mafita a nemi warwara daga wajen Allah idan ku dai an riga an fada an zurma to sai a riƙi abun a matsayin ibada da dandara a yi ta roƙon Allah da addu'a har Allah tabaraka wataala ya bada mafita dan haka muna roƙon Allah ga waɗanda suka aika takardun su Allah ya ba su mazajen kwarai Allah ka hada su da mazaje na kwarai Allah kuma wanda ya jarabe su mazajen banzan Allah ya canja musu da alkhairi ko ya canja halayensu marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyan Allah ya tsare musu lafiyar su waɗanda suke da cututtuka Allah ya yaye musu waɗanda suke da bukatu a wannan guri ubangiji Allah ya biya musu bukatun su mu da muka zo muka zauna a wannan guri muka saurari wannan wa'azi Allah kada ka tashi kowa daga nan sai ka yafe mai zunubin sa wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya Allah kai mana zabi na kwarai ka ba mu shugabanni na gari kuna ganin irin hali da ake ciki halin da talaka yake ciki halin zalunci halin danniya halin rashin adalci halin zubar da jini halin kashe-kashe halin wulakanta dan adam halin tozarta shi halin nuna wariya da bambanci da muke fama da shi a wannan ƙasa muna fatan Allah ya shirye da shugabanninmu Allah ya ba su ikon gyarawa Allah kuma ya hada kawo kan malamanmu na addini Allah ya sa mu samar wa kanmu kyakkyawar mafita a zabubukan da za su zo ubangiji Allah ka tausaya mana ba dan halinmu ba ka jigan iyayenmu ka gafarta mana ubangiji Allah ka sa aljanna makomarmu duk wacce take da larura a wannan guri Allah ka biya mata bukatar ta ka yaye mata wanda take da wani abu da ke so Allah ya biya mata Allah ya amsa mata yadda ku baro gidajen ku Allah mai da ku gidajen ku lafiya kuma Allah ya biya mana dukkan bukatun mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yafe mana kurakuran mu ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.